zazzabin cizon sauro wato malaria na mako cikin manyan cututtukan da ke adaban jama'a musamman ma mata da kananan yara a Najeriya. Kuma kamar yadda malakaluman hukumomin kiwon lafiya ke nunawa kusan kashi 97 cikin 100 na mata masu juna biyu da kuma kananan yara a kasar na ko dauke ko kuma sun kamu da cutar. Kuma lamarin ma ya fi kamari ne a yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa. Duk shekara biliyon naira ne ake kashewa da zuma yakar cutar. Kuma kawai yanzu ma da alamun fada sauro duna aka ba to sai dai kuma don samun nasara a yaki da cutar ta hanyar amfani da gidan sauro ya sa hukumomin kiwon lafiya a jihar Adamawa tare da tallafin wasu kungiyoyi masu zaman kansu shirya wani taron bita ga yan jarida. Amma dai wannan taron horaswa an ko ta bar wanda ya kamata ne yan jarida su taka a yaki da cutar cizon sauron. Baya ga matsalar rashin tsaftar muhalli, yanzu haka rikicin Boko Haram ya kome da hannu agogo baya a yaki da cutar, musamman ganin cewa tun bayan shekarar 2010 ba samu damar raba gidan sauro ba a yankunan da aka yi fama da rikicin na Boko Haram. Dr. Bauki Dili da ke ma zama da daraktan kiwon lafiya a matakin farko na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Adamawa ya mako bayanin irin matakin da suka dauka a yanzu.
Ya kamata da mu yi shi a shekara biyu da suka shige wato 2014, amma abinda ya faru a Adamawa kowa ya sani maganan Boko Haram nan wanda kananan guda 7 sun zama affected. Shi yasa ya zo ya dakatar da wannan campaign din, amma yanzu da sauki ta samu zamu yi shi kai tsaye kuma zamu shiga kowane gida.
Shi ko tun farko da yake jawabin maraban Mr. Isaac M. Kadala da ke zama jami'in kula da shirin yaki da cutar malaria a jihar Adamawa ya ce dole fa haɗa hannu wajen yaki da balahirar cutar a yanzu.
The most important thing za mu immobilize mutane su ga amfanin gidan sauro din nan, sannan kuma su fito tunda za a bada shi kyauta ne, kuma za a bi gida-gida a bada netcast, wanda za a bada netcast daga baya za a amfani da netcast a je inda muke ce distribution point, wurin da za a bada net. Kowane mutum biyu a gida, in ku hudu ne za a ba ku gidan sauro biyu.
Yana ku wurin da mota baya zuwa wasu ran sai an hau jakuna da sauransu.
Duk mun riga mun gama shiri.
To waye kowane irin da marama yan jaridan suka daura da miyagi da cutar malaria? Wannan ko ma ita ce tambaya da neman wasu da aka hora.
Sunana shi Pigu Sani, ina radio Dandal Kura International. Sannan ma waye kuna da kai da aka yi game da ita wannan zamu kira annoba da jama'a suke fama da ita a wannan kasar namu ta ciwon zazzabin malaria. Lallai matsala ce babba da kuma ya zo a lokacin da ya kamata. Tabbas akwai rawa muhimmiya da nake tsanin cewa zan iya takawa domin daga cewa na ba da nawa gudunmawar na ganin cewa lallai jama'a sun samu faɗakarwa sun kuma fahimci hanyoyin da ya kamata su bi domin kaucewa wannan matsala.
Sakina Ahmad, ina Radio Nigeria Kumbina FM Yola. To alhamdulillah a taron da an gaya mana yadda za mu yadawa jama'a batun wannan gidan sauron da za a fara badawa kyauta, kuma ana son mu bibbi abun mu tabbata lallai ya isa ga wanda ya kamata su samu kuma sun yi amfani da shi yadda ya dace.
Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya WHO na kuma cewa babu hanya mafi sauki wajen yaki da cutar malaria kamar amfani da gidan sauro musamman a yankunan karkara, da nan ne talakawa ƴan rabba naka wadata muke rayuwa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.